Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro tika to kai ba. Ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya.
Ni ce Mama Lia wanda aka dauke su tun on 19 February. Da fari ne da na gani rokon da take yi kawai sai na fashe da kuka, na fara kuka. Amma daga baya na sake kinsa kaina. Ina roƙon shugaban kasa kamar yadda ta roka Alfarma ta roka a taimake ta a cikin yanayin da take ciki. Mu marokanmu gwamnati Buhari ya taimaka ya cire mana wannan yarinyarmu.
Madam Rebecca Sharibu, mahaifiyar Lia Sharibu, ɗaliban makarantar sakandaren ‘yan mata da rabci ɗaya tilo da ta rage a hannun ƙungiyar Boko Haram, ta musanta rahotannin da waɗansu jaridun Najeriya suka buga jiya cewa ta yi ƙarar gwamnatin tarayya tana neman diyan naira miliyan 500 da kuma buƙatar a saki Lia ba tare da wani sharaɗi ba. Bisa ga rahoton, banda gwamnatin tarayya, ƙarar da aka shigar ta haɗin gwiwa ta haɗa da Sufeta Janar da ‘yan sanda Mr. Ibrahim Idris da babban lauyan gwamnatin tarayya Mr. Abubakar Malami sabili da gaza ceto Lia. Rahoton ya bayyana cewa an shigar da ƙarar ne ranar 19 ga wannan wata na Satumba a wata kotu da ke birnin Eko. Aka kuma ambaci wani mai suna Mr. Daniel David Kazai da kuma Dr. Adeni Ojukiku, daraktan wata kungiya mai zaman kanta da ake kira The Lift Up Now Incorporation da ke Amurka a cikin masu shigar da wannan ƙarar. Sai dai da na tuntubi mahaifin Lia Nelson Sharibu da dai aka wallafa wannan rahoto a yanar gizo jiya da asuba, sai ya bayyana cewa shi ma ganin labarin ya yi kamar yadda na gani, kuma ba shi da wata masaniya a kai. Ya kuma yi alkawalin cewa zai gudanar da bincike kafin ya tuntube ni, sai dai kawo yanzu ban ji daga gare shi ba. A cikin hirarta da tashar labarai ta CNN, kamar yadda CNN ta wallafa a shafinta na Twitter, mahaifiyar Lia ta ce ba ta da wata masaniya game da wannan batun, sai dai tana ganin waɗansu ne suke aron bakinta suna cin albasa. To, banda batun Lia, waɗansu jaridun kuma sun buga cewa ranar 10 ga wannan wata, lauya Fumi Falana ta kamfanin aikin lauya nan na fitaccen lauya mai rajin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya, Falana and Falana, ta shigar da ƙara a babbar kotun da ke Abuja a madadin sauran 'yan matan cibin 112 da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram. Tana nema a tirsasa wa gwamnatin tarayya ta gaggauta ceto su da kuma riƙa ba da bayanai kowane wata kan halin da suke ciki. To, za mu bi diddigin waɗannan rahotanni nan gaba domin neman ƙarin bayani da kuma duk wata ci gaba da aka samu a kai. Yanzu dai bari mu koma kan batun da muka fara bibiya a kai makon jiya da ya shafi damawa da mata a harkokin siyasa da kuma neman cika alkawarin da Najeriya ta yi na ba su kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa, lamarin da ya kai ga mata a jihar Kano suka yi wani gangami jiya.
Yanzu a jihar Kano, majalisar jiha muna da 'yan majalisu 40, majalisar wakilai muna da wakilai 24, muna da gwamna, muna da mataimaki, muna da sanatoci 3, muna da shugaban kasa da mataimaki wanda duk an zaɓe su a Kano, amma ko ɗaya babu mace. Kuma nan ka ce kana da kaso 35, so ina ka kai ta abin kai to a majalisar jihar Kano muna da kwamiti da ke kula da harkokin mata, amma namiji ke jagoranta.
Yamma muna tare da barista Badiha Abdullahi Ma'azu, ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama, da Hajiya Hawwa El Yakub mai neman tsayawa takara a majalisar dattijai ƙarƙashin tutar jam'iyyar NPM domin wakiltar mazaɓar Kano ta tsakiya. Sai kuma Comrade Sa'idu Kabiru Dakata, daraktan cibiyar wayar da kan al'umma game da shugabanci na gari. To, kafin mai sallama makon jiya, jagoran wannan tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi Comrade Dakata abin da cibiya irin tasu take yi na ganin an yi wa mata adalci kamar yadda dokar ƙasa ta tanada. Sai ya bayyana cewa,
to, na farko abin da muke yi shi ne mu ci gaba da tuna wa su 'yan siyasa ɗin, musamman jam'iyyun siyasa, muhimmancin a ba wa kowa dama. Kuma gurin ba wa kowa daman nan, mun fi ƙarfafa abin da a Turanci ake kira equity. Ba ma so a rinka facewa da maganar equality. Misali, equality za a iya cewa okay, to ai dama ba a ce kowa kai ya shiga ba, duk gashi na an ba ku dama ku shigo. So, idan kai haka, saboda mata ɗin nan an san cewa ba su da karfin tattalin arziki kamar maza, ko ba haka ba?
Wasu daga ciki.
Mafi akasari idan muka duba ba su da karfin tattalin arziki kamar maza. So bai kamata idan za ka sai da kamar takardar tsayawa takara a ce an sa kuɗi, duk da wasu jam'iyyun suna wani kamar mahaifake da adana. Kamar misali yanzu jam'iyyar APC sai ta ce ta saka form ɗin takarar sanata miliyan 7, amma sai aka ce mace an rage mata rabi, za ta ba da rabin wannan kuɗin, ko rabin kuɗin ne yanzu da rabi da rabi. Sannan a ɓangare ɗaya ka ce ya shekara 35, tunda yanzu ya shekara 35 za ta yi takarar sanata. So kaga kenan, in koda kin kai wannan shekarun amma ba ki da wannan kuɗin, ba za ki iya tsaya takara ba. Haka majalisar tarayya. Sannan babban abin da ya kamata su yi, tunda an ce kaso 35 na waɗannan mukamai da kuma na tsanatsar za a yi mata za a miƙawa, sai a waye gari, sai a ce kamar misali jihar Kano muna da zones guda uku na cigilar sanatoci shiya guda uku, sai a ce misali Kano ta tsakiya, tunda ka ga kaso 35 shi ne kamar 1/3 na kaso 100, sai ka ce to shiyar Kano ta kudu kada wani ɗan takara ya fito a wannan yankin, duk abin wa mata. Shi kenan da Hauwa da Hassana da Jummai da Asabe duk sai su fito su yi ta fafatawa a zo a yi zaɓen fitar da gwani a ƙarshe, dai dole mace za a fito da ita. So amma nan ka ce kana da kaso 35 da ka ware wa mata, amma abin kai ciwo yanzu a jihar Kano, majalisar jiha muna da 'yan majalisai 40, majalisar wakilai muna da wakilai 24, muna da gwamna, muna da mataimaki, muna da sanatoci 3, muna da shugaban ƙasa da mataimaki wanda duk an zaɓe su a Kano, amma ko ɗaya babu mace. Kuma nan ka ce kana da kaso 35, so ina ka kai shi? Abin kai ciwo a majalisar jihar Kano muna da kwamiti da ke kula da harkokin mata, amma namiji ke jagoranta.
Aja Hauwa Yakub, duk wannan matsalar watakila wani zai ce Hauwa Yakub ta fito takarar sanata daga Kano ta tsakiya. Abin da suke faɗa ɗin nan shi ne ya ƙarfafa miki gwiwa ko ya zaburar da ke, ko kuma a ce akwai manufarki, akwai abin da ya sa kike so ke zama sanata mai wakiltar Kano ta tsakiya?
Ni na riga na gaya wa kowa cewa ni ba 'yar siyasa ba ce. Comrade ce ne, gwagwarmaya ce, kuma a cikin gwagwarmaya ta na gane cewa idan ba mu fito an yi da mu ba, ko kuma irin mu sun fito an yi da mu, to za a kai ga gabar da mutane za su shiga halin ƙaƙa na kai. Wato in ka duba shi mulki ba zancen ko namiji ake ba ko mace, inganci ake buƙata a cikin mulki. Kuma ko mulki ne irin na addinin Musulunci ko mulki ne na demokaradiyya, akwai waɗansu batutuwa ko in ce waɗansu abubuwa da ake buƙata a cikin shi shugaba yana da su. Yawanci da yake wajen karatu na ne, kuma a nan nake duba mutane dita, ina nuna musu cewa shi fa shugabanci in ka ce za ka fito ka yi shi, to ya kamata ka samu ilimin shi. Iliminsa na farko shi ne ne shugabanci. Kuma bayan ka samu wannan, to kuma me ake buƙata a shugaba? Akwai shugabanci, akwai kuma wakilanci. Dalilan shiga aiki da nake yi muna gani gurɓacewar al'amarin, ba wai a ƙasata kaɗai ba, wanda ta Kano kenan, zan iya cewa jihata ta Kano, but in ka duba arewacin Najeriya lalacewar za mu iya cewa tana da yawa. Bari mu duba ɓangaren shan ƙwaya. Yana nan mu mata ne kullum a cikin takaici muke muna gani ana amfani da 'ya'yanmu, ana banga siyasa da su, a ba su ƙwaya su hau mota, a ba su makamai su fito su yi ta yin abin da bai kamata ba. Na ɗaya kenan. Ka duba kuma ka ga harkar fyaɗe ne ina da nake magana. Babu wata doka da ta zauna ta hukunta wanda ake ta kama, gashi nan muna gani ana kama su ɗin, amma har yanzu an kasa kama wanda za a ce ya fito ya jajirce a majalisa ya ce mu daina aiki yau a majalisa, sai mun ga an daina banga siyasa, kuma sai an daina kaɗe a ƙasashen. To an ka duba harkar ilimi kuma, ita kuma wani abu ce ta madubi daban. Almajirai da suke a ce arewacin Najeriya alƙaluma sun nuna sun fi 10,000,000. To babu wata, ba a hana almajiranci ba, amma ido ne gaskiya ne.
Kash, yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka zamu ja burki nan sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryarsu musamman wakilin Muhammad Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya Tu ne sarakan duniya,